الرحمن الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Litinin da muke haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib take nan gandunwan bai garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na Adda'u wa Dawa na Sheikh Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya rahimahullah. Muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Wala yana ta jan hankalinmu dai wajen tarbiyyar zukata na musulmai domin su san yadda za su kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu, saboda ita wannan rayuwa ta duniya baki ɗayanta dama an aiko mutane ne, an halicce su aka sako su a wannan duniya domin jarrabawa. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakan jehowa mutane nau'o'in takunkumi da nau'o'in wahalhalu da ma azabtarwa a dalilin abinda mutane suka aikata na kaucewa tafarkin da Allah ta'ala ya biɗe su su tsayu a kai. To mallai yana jan hankalinmu da nassosi waɗanda suka zo cikin ayoyin Alƙur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ma misalai da maganganu na magabata. Mun tsaya kan hadithin Abdullahi dan Umar wanda yake hadithi ne marfu'i, ya zo shi da sigogi daban-daban wanda Allah subhanahu wa ta'ala wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ambatancewa Alƙiyama ba za ta tsayu ba har sai wasu abubuwa sun faru wanda yake na lalacewar ɗabi'u. Kana Annabi sallallahu alaihi wasallama yake rantsuwa da Allah cewa ko dai mutane su dinga umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna, ko kuma waɗansu abubuwa marasa daɗi waɗanda aka zayyana a cikin hadisin za su zanta tare da su. Inne muka tsaya ko mala yace wa fi mu'jam at-tabarani, hakana a cikin mu'jam na at-tabarani wa ghairihi da wannan sama min hadithi sa'id ibn jubair daga hadithin sa'id dan jubair an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala abdullahi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama yace ma qaffafa qaumun kayla, mutane ba za su taɓa tauyewa ma'auni ba, ma'auni wala bakasu mizana, ba za su taɓa tauyewa sikeli ba, illa mana'ahumullahu alqatr ko alqitr, face sai Allah ta'ala ya hana musu alqitr wato ɗugon ruwa. Ya zo a cikin wata riwaya ma ta Abdullahi dan Umar irin wannan, wato face Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su ruwan sama. Kenan wannan hadithi yana nuna rashin ruwan sama yakan zo a dalilin tauyewa mudu da mutane suke yi. In mutane suna tauyewa mudu, suna tauyewa sikeli, to wannan yakan sabbaba mutane fari. Tauye sikeli kuma yana da fa'i. Mun babbana misalai kwanan baya akan waɗannan ko yadda ya shiga cikin abubuwa da yawa. Hadithin ya ci gaba da cewa wa ma zahara fi qaumin az-zina illa zahara fihim al-maut, kuma zina ba za ta bayyana a cikin mutane ba, su zamanto ba sa boye ta, bayyana ta ma suke yi, face sai mace mace yayi ta faruwa a cikin su. Mace mace ka san yawan mace mace shi ma yana daga cikin azaba, musamman fauji mautul fuj'a, mutane babu wani dalili, ba jinya, ba hatsarin mota ba kawai a waye gari a ce wani ya rasu motul fuja'a wannan shi ma alama ne na azaba da Allah yake wa mutane saboda ai tana karye zuciya tana tada hankali to don haka zinace zinace ana bayyana su yana sabbaba mace mace a cikin mutane وما ظهر في قوم الربا الا سلط الله عليهم الجنون kuma mutane ba za su dinga bayyana riba ba riba shine dukkan mu'amaloli wadanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta a cikin kasuwanci ko kuma a cikin mu'amala wacce take mu'amala annaqadiyya to wannan ya intishari cikin jama'a ta nau'o'i da yawa ta salo daban-daban yanzu da zaka ga ana ta irin waɗannan abubuwa na riba mu'amala ribawiyya ta yi intishari ƙwarai da gaske cikin jama'a to irin wannan ba zai bayyana ba illa sallallahu alaihi wal junun sai Allah ta'ala ya mamayar da hauka a cikin su wace hauka ta wuce ka ga shugabanni kaman masu hankali amma aikin hauka suke yi ai ba sai mutum an sa shi a turu ne ya zama hukaci ba wanda zai aikata abin da bashi da ma'ana shi ma bai san ma'anarsa ba ya hauka ce aljununu funun haka atibau suke cewa ita hauka nau'i nau'i ne to kaga mutane sai su zama to ba san ya kamata ba abin da mahaukaci ma wata rana wani yake bada labari abin nan ne ranta dai akan mai sunansa holop abin da ake ce ma gosulo ko gosulo taranta dai akan musamman lokacin rush hour din nan za a kokkoma gida da la'asar abin nan jikin magarba waje ya chaɗe ya chaɗe sai a rasa kuma babu mai bada hannu wannan ya zo nan wannan ya zo nan aka dade a wajen ana ta horn a rasa yadda za a yi sai daga murya ake yi wani mahaukaci da kayayyakinsa na hauka yana zuwan jikinsa butu-butu da shirginsa sai ya dauko itace sai ya tafi a guje shigo shi shiga tsakanin motoci sai wurgawa yake sai mutane suna rabas sai bu wadancan kamar zai fasa gilla sai ana rabas duk sai da ya clear din waje sai ya ce ku zo ku wuce sai wadancan suka wuce sai wadancan kuma ya tsaya haka da kokara ya ga wanda zai biyo kaga mahaukaci da ake ganin sa mahaukaci yanzu wai mahaukacin anan na'am ka gani to kaga ita aljununa ashe funun kamar yadda suka ambata to riba tana sabbaba hauka ta mamaye mutane hadithin yace wala zahara fi qaumin alqatlu yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallallahu alaihim aduwwahu kuma mutane kashe kashe ba zai bayyana a cikin su ba sashen su ya dinga kasa sashe kisa na zalunci mutane su dinga kashe junan su bisa zalunci musulmi illa sallallahu alaihim aduwwahu sai Allah ta'ala ya mamayar musu da makiyansu makiyansu za su zo su mamaye su su za su dinga sarrafa su inda har ana kashe kashe na zalunci to wannan yana sabbaba abokan gaba su zo su kuma su mamaye ku hukubar sa kenan wala zahara fi qaumin amalu qaumi lutin illa zahara fihim al-khasb kuma aikin mutanen annabi lut wannan shine sunan awai liwat da ake fada wasu malamai sun ce bai dace ba saboda an istikakin sa daga sunan annabi lut ne shi kuma annabin Allah ba inda aka ce anasi aka kira shi da liwati mun gane amma dai kawai malamai suna ambata sa har littattafa la gani amma asalin sunan sa shine amal qaumi lut aikin mutanen annabi lut da aka ce ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kaga kowa ma a wajen su ya koya to shi wannan ba zai bayyana a cikin mutane ba illa zahara fihim al-khasb face sai girgizan kasa ya bayyana a cikin su a dinga shafe su kasa ta dinga tsagewa da abin da ya kamata haka wama taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar mutane ba za su daina umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna ba illa lam turfa a'maluhum face sai ya zan ba za a rika daga ayyukan su sama ana karba ba ولم يسمع دعاؤهم كما بزا دinga jin addu'a su ba idan sun yi wato ma da mu mutane suka zamanto ba sa umarni da kyakkyawa ba sa hani da mummuna kawai suka zauna su ibadar su suke yi to wanda yake ibadar yaki yayi hani da mummuna yaki umarni da kyakkyawa kawai ya kebe kansa to shi mata sa ba za ta amfane shi ba ba za a daga ba kuma idan suka yi roƙi ubangiji kuma ba za a amsa ba wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta cikin silsilata sahiha wa rawahu ibn abi dunya min hadith ibrahim ibn al-ash'af haka nan ibn abi dunya ma ya rawaito shi daga hadith ibrahim ibn al-ash'af daga abdurrahman ibn zaid daga babansa daga sa'id da irin wannan riwaya daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda kaga dai wannan yana nuna ashe natija na waɗansu ayyuka yakan sabbaba waɗansu uqubat waɗanda suke samun mutane a nan duniya to kaga ma da mu wannan suka ta intishar cikin al'umma a zauna lafiya kuma sai mu a dinga komawa ana neman dalilin a wani waje alhali dalilin yana nan ware wace jama'a na ganin sa wa fil musnad wa ghayrihi min hadith urwata an aisha cikin musnad na imam ahmad da wasu ma daga hadithin urwa ibn zubair daga ummul mu'minin aisha qalat take cewa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa kad hafazahu an-nafs manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajena wa kad hafazahu an-nafs wato kaman numfashin sa ya cushe haka alama zaka ga mutum hankalinsa a tashe shine hafazahu an-nafs wato hankalin mutum a tashe kaman numfashi ya cushe masa mutum yana abunan dan hakin numfashi haka fa araftu fi wajhihi an qad hafazahu shay'un sai na gane a fuskarsa cewa lalle wani abu ya dame shi ya tada mai hankali fa ma takallama amma annabi bai magana ba ita ma bata yi ba hatta tawaddaa har annabi ya je alwala wa kharaja kuma sai ta ga ya fita amma dai ta gane cewa a cikin damuwa yake wani abu ya dame shi falaqasiqtu bil hujra lakin ta dama ai yana jikin katanga ce in ta daga labulan windan ta zata hango cikin masallacin annabi don haka tace sai ta mannu da jikin katanga ta ji menene ke faruwa a cikin masallaci ba ta fita ta je masallacin ba amma sai ta mannu a jikin katangar dakinta ta ji me ke faruwa a masallaci ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin wani yanayi fa sa'ida al munbara minbara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haye kan munbari fa hamida Allah wa athna alaihi ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yayyabo ga Allah saboda duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi jawabi yakan fara da wannan thumma qala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah azza wa jalla yaqulu lakum kusani Allah mai buwaya da daukaka fa yana fada muku muru bil ma'rufi wanhau anil munkar ku fai umarni da kyakkyawa ku fai hani daga mummuna qabla an tan'uni fala ujibukum kafin in har ba ku yi haka ba to za ku roke ni ne kuma in ki amsa muku watastansiruni fala ansurukum za ku nemi taimako na kuma ba zan taimaka muku ba watasaluni fala a'udiyakum kuma za ku roke ni ku tambaye ni abu kuma ba zan ba ku ba kaga nan ashe rashin karbar addu'a yakan sabbaba idan mutane sun yi watsi da al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shi saka ba za a daina ba hasali ma yin wannan yakan sabbaba ma'ana kin yin umarni da kyakkyawa da kin yin hani daga mummunan da ake aikatawa yakan sabbaba la'anar Allah ta samu mutane kamar yadda Allah ya hakaita dangane da banu Isra'il Allah ya ce la'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun tara katiran minhum yatawalluna alladhina kafaru kaga abin da suke Allah ya tsine musu a bisa harshen Annabi Dawud da Isa dan Maryam saboda abin da suke aikatawa da ketare iyaka da suke yi saboda su
sun ɗabi'antu ne sun kasance in ana yin mummunan aiki ba sa hanawa. Tun da irin wannan abin na son ji Allah. Kuma in ma za ka ga da yawa a cikin suna jibintan ma waɗansu kafirta. Ma'ana waɗanda suke saɓo, suke shirka, suke kaza sai su zamanto su ne abokan jibintansu. Maimakon su hana su, su musu wa'azi, maimakon su ne sance su, su kyamaci tafarkin da suke sai su zama su ne waɗanda suke so. Wataƙila ma su so su a wani lokaci sama da yadda za su so ‘yan uwansu musulmi. To kaga irin wannan. Ma dama musulmi suna aikata haka sun yi watsi da al’amr bil ma’ruf wa nahyi anil munkar, sun yi watsi da babin albara’a, alwala’u wal bara’a, sun yi watsi da shi, an garwaye tsakaninsu da waɗanda suke suna shirka, suna katobara, suna fito na fito da dokar Allah. To kuma ina za a zauna lafiya? Sai ya zamanto sun miƙa buƙata ga Allah, Allah ba zai amsa musu ba. Me yasa? Natijar abin da suka aikata. To kaga shine nan yazo a cikin wannan hadisi. Wanda kuma hadisi ne wanda yake hasan. Wa kana al-Umari az-Zahid. Al-Umari az-Zahid ke cewa inna min ghaflatika an nafsik. Lalle ka sani. Ghaflat da zaka yi gabaran kanka baka ma fahimci kai essence na rayuwarka ba. Wa iradika anillah da bujirewar da zaka yi ma Allah. An tara ma yaskhudullaha, ma'ana yana daga cikin gafalarka, ma'ana yana cikin gafalar mutum. Duk mutumin da ya san kansa a wannan abin da za a faɗa, to ya zan gafalalle, kuma ya zan wanda ya bujire ma Allah. An tara ma yaskhudullaha fatatajawazahu, kana ganin abin da zai fusatar da Allah amma sai ka rabu da shi, sai ka ƙetara, ma'ana sai ka rabu da shi kenan, ba za ka kula ba. Ka rabu da abin, abu ne wanda zai fusatar da Allah ana aikatawa amma ba abin da ya dame ka da shi. Wala ta'muru fihi, ba za ka yi umarni da abin da ya dace dangane da shi ba. Wala tanha anhu, kuma ba za ka yi hani akan wannan abin da bai dace ba. Khawfan mimman la yamliku li nafsihi darran wala naf'a, saboda kana tsoron wanda baya iya mallaka wa kansa cutarwa ko amfani. Ma'ana ka ƙi yin umarni da kyakkyawa, ka ƙi yin hani da mummunan da ake aikatawa wanda ka san zai fusatar da Allah, saboda kana tsoron wasu daga cikin mutane in kai hani da mummuna ko kai umarni da kyakkyawa su kuma ka ɓata musu rai. Mun fahimta? Ma'ana kenan mutum ya yadda fushin Allah ya wanzu akan fushin makhalukai. Baya san ɓata wa mutane rai. Abin da ya dace shari'a ta ce a yi a kai ya tsaya, yake ƙoƙarin aiwatarwa, amma mutane kuma za su fusata. To yanzu shi yardar mutane yake nema. Sai watsi da abin da Allah yake so, sai ya tafi zuwa ga neman yardar mutane. Ko kuma ya ƙi hana abin da Allah ta'ala yake fushi da shi, don gudun kada mutane su yi fushi. To kaga yace shi al-Umar az-Zahid yace duk wanda ya samu kansa haka, to ya kai gayar gafala, ya kai gayar juya baya da bujire ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka daidaita mana tafarki. Wa kala kuma ya sake cewa man taraka al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar makhafatan min al-makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. yace duk wanda yake yin umarni da kyakkyawa, wannahaya anil munkar yake yin hani daga mummuna, ba zai umarni da kyakkyawa ba, ba zai hani daga mummunan da ya gani kuma yake da ikon hanawa ba. makhafatan min al makhluqin, saboda tsoron mutane. In yi umarni da kyakkyawa za su fusata, in yi hani daga mummuna za su ce to wa'azin kuma yanzu harkanmu ya dawo, an yi wa'azi ya taɓa manya, shi kuma yana ɗamfar da manya yana bin su ɗanɗan, yana samun fa'ida a wajensu, don haka ba zai yi wa'azin da ya san cewa zai taɓa manya ba, don kar manya su yi fushi. To wanda ya samu kansa a irin wannan yanayi, nuzi'at minhu ta'a, za a tuzge biyayya ma gabaransa. Me ake nufi za a tuzge biyayya gabaransa? Zai zamanto shi baya commanding wani, ma'ana ba zai wani umarni abu ba, zai zan ba shi da kima a wajen jama'a. Duk abin da yace ayi kun ba za a yi ba. Ma'ana an cire masa haiba. Walau amara waladahu, koda ɗansa ne zai wa umarni akan wani abu, aw ba'da mawalihi, koda ma wasu bayinsa ne da ya yantar, zai musu umarni da yake da sulta akan su, lastakhaffa bihaqihi, da za su raina al'amarinsa, ba za su bu ba. Sai zamanto ba shi da kurjini, yaqin al'amru bil ma'rufi, yaqin annahyu anil munkar, makhafatal makhluqin, saboda tsoron mutane. Yayi watsi da haƙƙin Allah, to sai Allah ta'ala sai ya cire masa shi kuma kurjini, ba za a masa biyayya ba. In yi magana sai ya kibi, ko ƴaƴan sai umarni sai su kibi, an cire masa kurjini. Amma ma dama mutum ya tsayu akan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce, sai zamanto mai kurjini, in yi magana sai a bi, in yi hani sai a hannu, saboda yana ƙoƙarin kiyaye abin da haƙƙoƙin Allah, wanda yake kiyaye haƙƙoƙin Allah subhanahu wata'ala, to shi ma Allah ta'ala sai sanya a kiyaye haƙƙoƙinsa. Allah ka datar da mu. Wa zakara al-Imam Ahmad fi musnadihi, Imam Ahmad ibn Hanbal ya ambata har ila cikin musnad, min hadith Qais ibn Abi Hazim, daga hadithin Qais ibn Abi Hazim, kale yake cewa, kale Abu Bakar ne Siddiq, Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yana faɗa, wannan hadithi ne ingantacce sahih, fassara ce wanda Abu Bakar Siddiq yake yi dangane da ayoyin Al-Qur'ani. Kun san Abu Bakar Siddiq, Allah ya bashi basira, Allah ya bashi ilimi, duk cikin sahabbai ba wanda yake shi ilimi. Kar ka damu da yawan ruwayan hadithai, yawan ruwayan hadithai ba shine wanda yake ma'auni, inda haka ne sai a ce Abu Bakar ya fi kowa ilimi, ko wai kai shi yawan hadithai? Abdullahi ɗan Abbasin ya ce ya sami ilimi da yawa a wajen Umar ibn Khattab, amma nawa ne hadisan Umar ibn Khattab? Shi kansa ya ruwaito tambayoyi da yawa Umar ibn Khattab dangane da ayoyin Al-Qur'ani, yana fassara masa, yace ga abin da ake nufi ɗan Abbas, kuma ya yi tambaya, ya yi karatu a wajen da yawa daga cikin sahabbai. To Abu Bakar Siddiq, yadda zaka gane iliminsa a irin waɗannan instances, kamar wannan hadisin da yake gabanmu, kamar wajaje da yawa, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, sai aka samu wanda suka yi ridda, wanda dama suke hadithi ahadin bi Islam, kabailul Arab, wadanda a ƙarshen lamari dama bayan an yi fatahu Makka suka yi ta zuwa suna musulunta har zuwa rasuwan Annabi. Annabi na rasuwa sai suka ce, to yanzu mun fasa. Kuma aka samu mani'uz zakka, wasu suka ce, a'a, mu muna musuluncin ba za mu ba da zakka ba ne. Abu Bakar Siddiq ya ce, wallahi sai ya yake su. Waɗanda suka hana zakkan nan ma sai ya yake su, bari ta waɗanda suka yi ridda. Duk gaba ɗaya sahabbai, bai rage ma wani ba, gaba ɗaya sahabbai suka masa inkari. Suka ce, yanzu ka je ka yaƙi mutanen da sun yadda su musulmin ne? Suka kafa masa hujja, suka ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. An umarce ni na yaƙi mutane sai sun shaida ba abin bauta a cancanta, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Fa inhum fa'alu zalik, in har sun aikata haka, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. In har suka ce la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, to sun tsare jininsu daga gare ni, sun tsare dukiyarsu daga gare ni, sai dai da haƙƙinta. Sai ce, to ai ku fahimci karshen maganar bane, da aka ce illa bihaqqiha, sai ka ce az-zakatu haqqul mal, haƙƙi ne na Allah, haƙƙi ne na la ilaha illallah. Da duk sun masa inkari gaba ɗaya, sai suka dawo suka fahimci abin da Abu Bakar ya jajirce a kai, wallahi sai Allah ya haskaka musu ma, sai suka gane. To kaga wannan qadiyya tana nuna cewa ya fi su fahimta. Ga hadisin da Abdullahi ɗan Abbasin ya rawaito, lokacin da manzon Allah ya wafaci, Umar ibn Khattab ya zo, shi yake cewa duk wanda ya ce Annabi ya rasu, ya ce wallahi zai sare wuyansa. Annabi ya je ganawa ne da Ubangiji, kamar yadda Annabi Musa ya je ganawa da Allah, fasa'ika ya suma dan haka shi ma kaman wannan ne zai dawo amma har mutane sun soma yadda sahabbai sun yadda an yi shiru Abu Bakar Siddiq da yazo shi ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi ya rasu ya sunbanci annabi yayi kuka sai ya taso ya fito waje yazo shi ya ce koma gefe Umar sai ya hau kayin dutse yayi mutane jawabi yace to ku sani man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna la hayyun la yamut duk wanda yake bauta Muhammadu Muhammad ya rasu sallallahu alaihi wasallam tabbas ya rasu wanda yake bauta wa Allah kuma to ya sani Allah rayayye ne da baya mutuwa sai ya karanta musu aya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul har zuwa karshen aya wallahi yana fadan haka duk sahabbai a lokacin sai suka fashe da kuka daga jin wannan ayan sai suka fahimci lalle dama ashe Allah ya ce annabi zai rasu Abdullahi dan Abbas yace kowane sako na Madina in kabi da lunguna da kan hanya sai kaji mutane suna ta karanta wannan aya yace shi kansa da sahabbai sai suka ga tamkar ashe wannan aya ba a saukar da ita ba sai lokacin duk su tunanin su ya tafi sai dai karanta musu ayan ya tuna musu ita ya fitar musu fiqhun da yake ciki irin wannan misalai suna nan da yawa lokacin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza jaa nasrullahi wal fath annabi sai fito cikin jama'a ina zo bayan karan sai yake ambata musu yake cewa wani bawa ne a cikin bayin Allah sai Allah madaukaki ya bashi zaki tsakanin zama da tafiya sai ya zabi tafiya su sun tsammata kawai labari annabi ya bayar saboda aikan ba su labarai na waɗanda suka gabata annabi na fadan haka Abu Bakar sai ya fashe da kuka suka ga yana ta kuka yana ta kuka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Abu Bakar Siddiq bai daina kuka sahabbai suka ce ya me yasa kaka wannan kuka haka sai ce ba ku ji abin da annabi ya fada labari ya bamu ba ku fahimci labarin ba ne yana magana kansa ne Allah ya bashi zabi ajalinsa ne yake gaya mana yanzu kuma hakan ta tabbata ba a dadan ba kuma kwanaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu Bakar Siddiq yana da kaifin ilimi na fahimta sama da sauran sahabbai Allah ya kara musu yarda duk wannan hadisi ingantacce ne yake mana fashin baki dangane da wata aya cikin suratul Maida kamar yadda Qais ibn Abi Hazim yace qala Abu Bakar ibn Siddiq Abu Bakar Siddiq yace ayyuhan nas yace ya ku mutane innakum tatluna hadhihi al-aya lallifa kukan karanta wannan aya wa innakum tad'unaha ala ghayri mawdi'iha amma kuna ajiye ta ba a fassararta ba ma'ana kuna asa ta ba yadda fassararta take ba ba ku fahimci ayar ba sai karanta ayar ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ya ku wadanda sun kai imani alaykum anfusakum kowa ya rike ya kula da kansa kowa ya kula da kansa la yadurukum man dalla idha ihtadaytum wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan dai har ku kun shiryu sai ake fahimta kenan alaikum anfusakum kowa ya ji da kansa kowa ya ji da kansa kowa ta sa tafi sheshi kai dai tsayi kai ta bautar Allah wani can in yana kin bautar Allah yana ta yin abin da ya ga dama da sakonsa da waye da waye rabu da shi kabarinka daban nasa daban to ba haka yadda take nufi ba shine Abu Bakar su da yake gaya wa mutane cewa ba haka ayat take nufi ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ni fa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw adh-dhalima lalle fa mutane in suka ga azzalimi waye azzalimi ba lalle sai shirka ba wanda yake aikata abin da Allah ta'ala baya so kololosa shine shirka shine mafi girma fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ai sahabbai lokacin da aya ta sauka a cikin suratul maida abin nan cikin suratul an'am fa ayyul fariqain ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani amma ba su garwaye imaninsu da zalunci ba, su suke da wato amincin Allah kuma su ne shiryayyu. Sahabbai sai suka hankalinsu ya tashi, suka zo wajen manzon Allah suka ce, ya Rasulullah, ayyun minna lam yazlim nafsa, waye a cikin baya zaluntan kansa? Annabi ya ce ba wannan zaluncin ake nufi ba, shirka ake nufi anan. Ita anan ana nufin shirka ne. To kalmar da suka faɗa ayyun minna lam yazlim nafsa, ashe sun fassara yin abin da bai dace ba, ko kai tafriti ko kai tasri ita taqsir. Tafriti shine kai sakaci abin da ya kamata kai baka yi ba, abin da aka ce ka yi sai baka yi shi yadda ya kamata ba, ko ka ƙi yinsa. Kamar mutum ya ƙi yin sallah, yana ji ana hayya ala sallah sai zauna a shagon sai sallah, to ka ga tafridi ne. Me taqsiri? Taqsiri kuma ka zo ka misali masallacin ka yi sallar amma kuma kana tunane-tunane, ka zo har masallaci ka yi sallah amma kana tunane-tunane, taqsiri kenan, gazawa ne wannan. Eh, ka dan yi kwangi a cikin abin da ka maimakon ka cika kwaryarsa, wancan kuma sakaci ne. To kaga hatta irin wannan taqsir da za a yi shi ma mutum ya zalunci kansa. Zaman da za ka yi haka kawai, kai awa biyu kana zaune, ko da baka yi gulma, ka yi ƙarya, ka yi wani abin da Allah baya so ba, amma kai awa biyu baka yi komi ba, baka yi azkar ba, baka yi wani abu ba, ka zalunci kanka. Mun gane ko? Mutum ya zalunci kansa, saboda yanzu ya bari wani lokacinsa ya taho bai amfana da shi ba. To zaluncin nau'i-nau'i ne. Ƙololuwar zalunci shi ne shirka. To don haka nan wajen ashe da ya ce innan nasa idza ra'aw adh-dhalima, idan suka ga wanda yake aikata laifi, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, bas kama hannunsa ba. Misali yanzu mutumin da yake zaune an ce hayya 'ala as-salah, ku sai kuka tashi za ku tafi masallaci, shi kuma yana zaune. Yanzu ai ya shirya zai zalunci kansa ne ko? To sai kawai kuka rabu da shi, ku ba ku je ku samu ladanku, kowane taku lada da ya fi zunubi, ka je ka kai jam'i da ladan duk da aka faɗa, ka dawo ka zo ka ce musu kaga mun je mun samu ladanmu kai kana zaune, me yasa baka ja shi kun tafi ba? Me yasa ka bar shi tunda musulmi ne kwaɗaitar masa? Ha ba kai kuwa, wace riba za ka samu in ka zauna a nan ka yi sallah a shagonka? Ka tako mana ka zo ka tafi masallaci, duk taku ɗaya an yafe maka zunubai, zunuban da kullum ɗibansa muke yi, kuma an baka lada a gurbinsa, kuma idan ka je mala'iku suna ta maka addu'a, ka samu riba nan ku in kai kai kaɗai a nan, ba wannan ladan za ka samu ba. Kaga ka masa umarni ko? To matuƙar fa'a irin wannan ƙarami da babba, a yi umarni da abin da ya dace, a hana abin da ya hannu. Yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innan nasa idza ra'aw adh-dhalima, lalle mutane in suka ga wanda yake abin da bai dace ba, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, amma basu kama hannunsa ba. Wa fi lafzin aw wani lafzi idza ra'aw al-munkara, idan har sai ga abin ki wanda shari'a ba ta so, falam yughayyiruhu, basu canja shi ba ta wajen wa'azi ko hanawa da iko. Yushiku an ya'ummahum Allahu bi'aqabin min indihi, akwai tsammanin kuwa an kusa Allah ya game su da azaba daga wajensa, in ta zo ba za ta bar waɗancan ɗin su kaɗai ba, sai ta haɗa kowa da wanda ya yi da wanda ya ƙi hanawa. Ishara ya ishe mu dangane da ashabu sabti ko? Azaba ita zo sai ta haɗa waɗanda suka hana, ai waɗanda ba su hana ba, ba su yi ba, ba su hana ba, da waɗanda kuma suka aikata duk sai aka haɗa. Amma wanda ba su yi ba kuma suka hana, to waɗannan su ne da ma sun mika uzur ma'adratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun, to su sai suka kubuta. Ashe duk lokacin da al'umma ba ta umarni da kyakkyawa, ba ta hani da mummuna, to lalle ta yi mu ubangijinta laifi. Wannan ayar ba tana nufi kai ka koma ka ji da kanka bane, a'a, ana nufi yi bakin kokarinka wajen bin Allah, yi iya bakin kokarinka wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, amma in kai kokarinka wajen hana mummuna da umarni da kyakkyawa aka kangare ba a ji ka ba yanzu kai ka mika uzurinka ga Allah haka ne ko ma'azratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun Allah ka tatar da mu wa zakar al-auza'i an yahya ibn abi kathir an abi salamata an abi hurayra imam al-auza'i rahimahullah ya rawaito daga yahya ibn abi kathir shi kuma daga abu salama Abu Salama shi kuma ya jiyo daga wajen Abu Hurairata. Ba Abu Salama sahabi ba. Abu Salama dan gina Abdulrahman dan Abu. Kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Idza khafiyatil khati'a lam tadurwa illa sahibaha وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرْوَةِ الْعَامَّةِ إذا هل لي في يزن يا أبويا أبويا أكينسا لم تضروا تبايا تتدقوا إلا صاحبها فاتي واندي أيكتا وإذا ظهرت أما إذا لي في يبين تكين جماعة فلم تغير كما بأتنجاش أنحنا بأ darwatul amma takan cutar da duk mutane saboda yin azabar tazo za ta hada wannan hadisi ma'anarsa mai kyau ne nassosi na qur'ani da nassosi ingantattu na hadisi sun tabbatar amma kuma hadisin wasu sun ce da'ifi hukuncin da Sheikh Nasiruddin Albani yace hadisi ne wa mawdu'i haka hadisi yanzu za a yi watsi da shi ba za ka jingina ka ce annabi ya faɗa ba mun gane amma ma'anarsa take ciki mai kyau ne nassosi da suka zo ingantattu sun wadatar da mu wa zakara imam ahmad an umar ibn al-khattab tushiku al-qura an takharuba wa hiya amira imam ahmad ibn hanbal ya rawaito daga umar ibn al-khattab yana cewa tushiku al-qura an takharuba al-qaryu sun kusa su rushe wa hiya amira al-hali kuma ga ta araye Al-qaryu sun yi kusa su rushe baki ɗaya kuma suna raye. Ai ta ga wannan biddan ne ko? Opposite ne ai. A ce ta rushe. Babu ita ke nan fa ba mutanen. Shi ne abin da ake nufi kharab. Ta zan kufai. Kuma nan an ce amira. Ma'ana tana nan tare da mutane ana ta mu'amaloli ga gine-gine ga kasuwanci ga waye. Yace to alƙaryu su yi kusa su rushe su zan kufai alhali kuma ga su a raye kila aka ce wa kaifa takharubu wa hiya amira yaya kuma za a ce sun zama kufai kuma at the same time a ce kuma tana nan a raye kala sai yace idza alafu jaruha abararaha wa sada alqabilata munafiquha duk lokacin da fajiran alƙaryu alafu jaruha fajiranta suka daukaka a bararaha ma'ana fajiranta suka daukaka akan masu bin Allah fajirai su ne sama mutanen kirki kuma su ne kasa maganar fajirai ake ji maganar mutanen kirki ba ta tasiri ya zan haka wasadal qabilata munafiquha munafikan cikin al'umma kuma su ne za su zamanto suke da siyada shugabanci kenan sada ya sudu siyadatan shugabanci yanzu munafikanta da ba su da imani mai kyau Allah su a baki ne imanin su babu dodo suka yadda da shi da yawa akwai wanda suke bautar dodo amma kuma za a gan su a masallatai watakin za su biya ma a gina masallatai amma bautar dodo suke Allah ya sawwaka to duk lokacin da al'umma ta zamanto haka ta zama rushasshiya ga ta dai da jama'a amma rushe take haka ne ko ai abin da yake rayar da mutane imani ne imani shine rayuwa idan babu imani kuma ai babu rayuwa shi yasa sai kafira yana kiransu mayatattu wala yastawi al-ahya'u wala al-amwat rayayyu da matattu ai ba za su zama daya ba me yake nufi anan masu imani da kafirai ba za su zama daya ba to haka imani shine asalin rayuwa imani shi yake rayar da zukata shi yake rayar da al'umma al'umma sai ta zamanto a bisa tafarkin Allah ya zamanto akwai nutsuwa ba ta da arziki ba ta da kaza ba ta da kaza amma in dai tana da imani bi izin Allah ta'ala sai ga rayuwa mai dadi a cikin ta in babu imani kuma ga arziki ga kaza amma rayuwar sai ta zamanto ba ta da nishadi ba ta da dadi ka kwatanta rayuwar musulmi da rayuwar kafirai ko a duniyar yanzu za ga rayuwar musulmi musamman a samu wanda suke imtifali sai ga rayuwar su tafi tsafta a matsugunin su a wajen zamantakewan su a garuruwan su akan wanda zaka kwatanta da garuruwa na kafirai ko da ku garuruwa na kafirai suna da dandazan arziki sai ga wacce tafi tsafta tafi nishadi tafi security tafi duk abin da ake da bukatar ta saboda shi musulunci yana koyawa mutane kyakkyawar rayuwa amma madan musulmin su ma suke watsi da waɗannan dabi'u ta da wanda musulunci ya tanadi koyarwa rayuwa irin ta musulunci suke watsi da shi to su ma sai su zama da su da wancan sawa wa bakara al-auza'i wa an hasan ibn atiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala Auza'i ya rawaita daga Hassan ibn Atiyya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayadharu ashraru ummati ala khiyariha ashraran al'ummata za su samu rinjaye zuhur rinjaye kenan za su samu rinjaye ala khiyariha akayin zababbunta ma'ana masu daraja ashrarai su ne za su samu rinjaye akayin mutanen kirki hatta yastakhfil mu'minu fihim har sai mumini yana buya a cikin su ba zai dai bayyana imaninsa ba zai kuye ba zai ma bayyana ba za a gane shi ba kama yastakhfil munafiqu fina al-yawma kama yadda munafiki yake buya a cikin mu a yau a zamanin annabi munafikai su ne suke buya ko yastakhuna minan nasi wala yastakhuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl kaga dai an ce yastakhuna minan nasi uya suke daga mutane kar a gane su saboda lokacin imani shi yake ci su kuma ba su da imani amma sun bayyana kaman su masu imani ne to sai suke uya suna camouflage to za a zo yanayi ashararai fajirai su ne za su mamayi mutanen kirki har mutanen kirki suna uya ba sa san bayyana a gane su saboda za a cutar da su al'umma ku ta lalace al'umma ta lalace in ta kai wannan gando ibn abi dunya ya rawaito wa zakara ibn abi dunya min hadith ibn abbas ne rafa'u haka ne ibn abi dunya ya saki rawaitowa daga wani hadisi na abdullahi dan abbas ya rafa'a shi ya ce hadisi na farko duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce hadisi na da'ifi qala yana cewa ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'mini kama yadhubu al-milhu fil ma zamani zai zo wanda zuciyar mu'mini za ta rika narkewa kama yadhubu al-milhu fil ma kama yadda gishiri yake narkewa a cikin ruwa ma'ana ƙarfin zuciya da jajircewa na mu'mini a hankali za ta dinga narkewa ya zamanto yanzu yayi rauni bashi da wani katafus baya iya yin komai a cikin jama'a babu jara'a tare da shi qil aka ce mimma zaka ya rasulullah saboda haka saboda me kenan qala sai yace mimma yara min almunkar la yastati taghyiruhu saboda abin da zai gani na mummunan ayyuka da ake yi kuma ba zai iya hanawa ba kullun takaici 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 har sai ya zamanto zuciyarsa ta yi rauni ba wai akan imani ba zuciyarsa ta yi rauni yadda kawai yayi saranda wannan lamarin kawai ne ba zan iya komai a kai ba saboda ana yi in ya fada ba zai amfani ba in bai isa kuma ya hana ba
amma kamar yadda na ambata malamai da dama sun nuna cewa hadisi ne wanda yake da'ifi, wasu sun ce ma ba shi da asali. Wa zakara Imam Ahmad min hadith Jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad ya ambata cikin musnad ɗinsa daga hadithin Jarir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan hadisi ne wanda yake sahih. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'amiluhu lam yugayyiruhu illa ammahum Allahu bi'iqabi. Ma min qaumin, babu wasu mutane, yu'malu fihim bil ma'asi, da za a rika aikin sako a cikin su, hum a'azzu, kuma su mutanen su suka fi buwaya, wa akthar, su suka fi yawa, su muminan da ba sa yin, su suka fi yawa, mimman ya'amiluhu, daga wanda yake aikata wannan aiki. Lam yugayyiruhu, amma kuma su canja ba, ba wai yawa aka fi su ba, ba kuma an fi su buwaya ba ne ballantana a ce abin nan kanu yastad'afuna masharikal ard wa magaribaha, a'a suna da ɗaukaka kuma suna da yawa, amma masu yin laifin kuma su ne kaɗan, kuma su ne a ƙasa, amma kuma su waɗancan ɗin ba su hana laifin ba. Illa ammahum Allahu bi'iqabin, face sai Allah ya game su gaba ɗaya da azabarsa. Kaga hatsarin ƙin yin umarni da kyakkyawa da ƙin yin hani da mummuna kenan. Don haka dole ne musulmi su tsayi da wannan aiki, al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, abin da ya sabbaba aka tsine wa banu Isra'ila fa saboda sun yi watsi da shi, to ashe dole ne a rike kowa ga farfajiyarsa. Akwai abin da za ka iya hanawa? Kowa a farfajiyarsa yana da ikon da zai iya yi, haka ne ko? Kowa a farfajiyarsa yana da ikon da zai iya. In matsayinka ya kai a cikin al'umma ka faɗa musu, sai ka faɗa musu. In matsayinka bai kai yadda al'umma za su ji ka ba, to waɗanda suka yadda da kai wanda za su iya ji, sai ka hana su. A wajen aiki kai ne shugaba, sai ka iya bakin kokarinka ka hana. Al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wajibi ne a wajen aiki kai. Ki makaranta ne ta sa dress code, kai a matsayinka na malami sai wata yarinya ta shigo kayan da bai dace ba, yanzu kana da iko, kai ne malami a cikin aji, tana shigowa sai ya ce get out, yayi ki canja kayanki, ko assessment test za a ce kuma ba zan yi make up ba, ko kuma ka je ka reporting to authorities, kai al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, haka ne ko? A farfajiyarka kai, amma in kace ba ruwanka kai wannan arnan dai ba su da mutunci, ka duba da irin shigar da suke, to me kai kuma kenan, kawai kai korafi ne, amma baka yi wani, baka ba da wata gudunmawa ba. To don haka kowa a farfajiyarsa zai iya. Cikin abokai ana zaune, abokanka ne za ka iya faɗa musu abinda ka san suna yi ba kyau, sai ka gaya musu ka ce kaza nan fa ba haka ya kamata ba, abinda suka kasa yi mai kyau sai ka shajja'a su da lalama, ci haba koko ku yi kaza nan mana ai ya fi muku alheri. Kaga yanzu kai ka sauke nauyi, al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ko yara ka gani suna faɗa suna ashariya kai hana su, ce ku yi hakuri, a shirin nan dai babu kyau, yanzu ka zagi babanka, kai ma ka zagi babanka, za ka ji daɗi yanzu ka tsaya ga wani babanka zage shi, shi ya ma kaza, shi ya ma kaza, ko kaga ya dace? Yaro zai ce maka bai dace, sai to da Allah gaba ka daina, ko yayi a bayan gidanka kai dai ka sauke nauyi, haka ne ko? Allah ka datar da mu. Wa fi sahihi al-Bukhari, yazo a cikin sahihi al-Bukhari an Usama ibn Zaid, daga hadithin Usama dan Zaid kale yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuja'u bir rajuli yawm al-qiyama, za a zo da wani mutum a ranar al-qiyama, fayulqa fi an-nar, sai a jefa shi a cikin wuta, Allah kamar na tsari da wuta ya rabbul alamin,
fatandaliqu aqtabuhu fi an-nar aqtab wato hanjin sa kenan uwar hanji sai hanjin sa tandaliqu sai ya zazzago fi an-nar a cikin wuta fayaduru sai ya dinga kekkewayawa kama yaduru al-himaru bi rahahu kama yadda jaki yake kekkewayawa a magurji sukan saka magurji inda ake yin nika nasu nada sai a saka itace ga wajen nikan sai a zuba tsaba sai a daura itacen da ya fita waje a jikin jaki sai a dinga kora shi yana kewayawa kewayawan shine yake gurza an sa abu a sama dutse an sa wani a ƙasa su suka sai da suke sai dinga gurza abinda ake san nikawa na tsaba to wannan shine raha to kamar yadda jaki yake kekkewayawa a wannan magurjin to haka shi ma wannan idan aqtabuhu hanjin sa kenan ya zubo to hanjin ne zai zama masa kaman wannan tikya sai dinga kewayawa yana kewayawa shi ma haka yana da wurwuri a cikin wuta ubangiji Allah ka tsare mu fa yastami'u alaihi ahlun nar dan wuta sai su hallara akan sa fa yaqulun sai su ce sun gane shi ai fulan a yayi dai wane mashi anuk me yasa me ka alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne ka kasance kana hana mu ai kana umarnin mu da kyakkyawa kuma kana hana mu daga mummuna ba kana bala sai ce i inni kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi ni na kasance ina muku umarni da kyakkyawa ne amma fa ni bana aikatawa wa anhaakum 'anil munkar wa atihi kuma ina hana ku daga mummuna kuma ina aikatawa ubangiji Allah ka bamu ikon aikata abin da muke umarni da shi Allah ka hane mu daga aikata abin da muke hani akan sa Allah ka bamu ikon kiyayewa kaga wannan musiba ce kin yi musiba ayi kuma ba a aikata ba shi ma wata musiba me ake bukata ai dama aikatawa a samu istiqama allazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu istiqaman kenan qul amantu billahi thumma istaqim wa dhakara al imam ahmad an malik ibn dinar imam ahmad ya rawaito daga malik ibn dinar wannan magana ce ta inganta daga wajen shi malik ibn dinar ba wai hadisi ne da aka rafa'a ko daga wajen sahabbai ba kale yake cewa kana habrun min ahbar bani isra'ila wani malami daga cikin malaman bani isra'ila ya kasance yugusha manziluhur rijalu wan nisa maza da mata suna cika gidansa wato suna zuwa su taru a gidansa fa ya'idhuhum ya musu wa'azi wa yadhkiruhum bi ayyamin lahi kuma tana tas da su ranaikun Allah ma'ana ya tana tas da su azabar da Allah yake wa mutane in sun saba masa sune ayyamin Allah wa zakkiruhum bi ayyamin Allah faraa ba'd banihi yawman yagamizun nisa wata rana sai yaga wani daga cikin yayansa yana runguman mace cikin wanda suka zo kaga ya aikata laifi ko faqala sai yace mahalan ya bulai mahalan ya bulai yayi haka dana yayi haka dana fa sakata min saririhi hukubar da aka masa sai aka sabbaba masa ya fado daga kan gadansa wata rana fanqata'a nukha'uhu sai kashin bayansa ya kare bai tsaya nan ba wa asqatat imra'atuhu matarsa ita ma ta faɗo ita ma irin wannan ya same ta wa kutila banuhu ƴaƴansa kuma aka jarrabe shi aka kashe su fa afha Allah ila nabiyhim sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabin waɗannan mutanen an akhbir fulanan al-habr ka ba wa labari ga wani malamin nan
anni la akhruju min sulbika siddiqan abada, har abada daga cikin tsatsonka bazan fitar da wani siddiqi da zai zamanto jagora cikin jama'a ba. Me ya sabbaba? Ma kana ghadabuka li illa an qulta mahlan ya bunay mahlan ya bunay, saboda fushinka game da ni, fushinka da zaka yi saboda ni, kaga an saba min, fushinka bai wuce wai kai kace ma danka, kaga ya danka yayi runguma kace masa mahlan ya bunayya, mahlan ya haka ya dana, ya haka ya dana, iya fushinka kenan game da ni, to shine wannan ukubar ta same shi a duniya. To ku ana a gani ba mu izini yayi da ita ba, rungumar ta yi, kuma iya inkarin da ya masa shine yace mahalan ya bunayya, mahalan ya bunayya, to shine Allah ya fushi da shi, haka ta same shi. Amma da wannan ba hadisin da aka rafa ba, amma shi Malik ibn Dinar da isa fadan irin wannan maganganu haka nan ba, wala Allah yana daga cikin kisas Isra'iliyat wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadithu an bani Isra'ila fala haraj, ko iya bada labari daga wajen banu Isra'il in san fadi kisas babu laifi saboda ta zama gaskiya, kar ku karyata, sai dai abinda ko ga karara yayi karo da qawaidu shari'a al-islamiyya. Abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ta'ala ya tara mu cikin ladan ya ba mu ikon aiki da shi, wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ya kyautata mana wannan al'umma ta mu, dukkan abin da zai zamanto mana fitina nan duniya da lahira ubangiji Allah ya magance mana shi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.